Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Safinatu Sada Sudangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Litinin 1 ga watan Oktoba shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a kadan daga cikin wasu jihohin Najeriya akan zaben fidda gwani na jam'iyyar APC da ake gudanarwa a wurare daban-daban na kasar. Najeriya ta cika shekaru 58 da samun yancin kai a yau. Muna son jin ra'ayoyinku akan hakan. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Sannan za mu kawo muku labarin wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masauraro, assalamu alaikum. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya bada umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan balayin girgizan kasar da ta auka wa tsakiyar tsibirin Sulawesi. Shugaban hukumar amintattu da lura da tsakanin jari na kasar Thomas Lemburg shine ya bayyana haka a yau Litinin a shafinsa na Twitter. Yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin Palu da Sulawesi, inda nan ne bala'in ya fi shafa. Jami'an kasar ta Indonesia sun bayyana fargabansu a tun ranar Juma'a cewa adadin mutanen da suka mutu za su iya karuwa zuwa dubbai sakamakon wannan girgizan kasa da wannan tsunamin, musamman lokacin da masu aikin ceto suka samu sukunin isa cikin ƙauyuka da wannan bala'in ya fi shafa. Tashan jiragen sama na aiki kaɗan-kaɗan, sai dai yawancin masana'antu da ke samar da hasken wutar lantarki sun mutu, kana hanyoyi sun yamutse. Salin da yake ran gadi a garin Palu jiya Lahadi, shugaba Widodo ya ce babban bukatar da ake da ita a yanzu a wannan wurin shine samar da manya-manyan motoci da za su kwashe kurakuzan da suka zubo kasa sakamakon rushewar gine-ginen. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa sabon yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Canada da kuma Mexico shine irinsa mafi girma da aka taɓa kullawa a tarihin Amurka, kuma zai taimaki ya kare wato ma'aikatan Amurka. Bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi na wurjanjan kafin cikar wa'adin 12 daren da suka ɗibar wa kansu, jami'an ƙasashen Amurka, Canada, Lahadi da dare suka cimma yarjejeniya game da batun kasuwanci da Mexico, wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar NAFTA ta kusan shekaru 25. Shugaba Trump ya ce wannan wani babban ci gaba ne a gare mu baki ɗaya. Yana magana ne dai sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi yau Litinin a fadar White House. Shugaba Trump ya maida sukan yarjejeniyar kasuwanci na NAFTA ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamfe da shi a lokacin yakin neman zaɓensa a shekarar 2016. Prime Minister Macedonia ya ce zai buƙaci majalisar ƙasar ta jefa ƙuri'a akan canza sunan ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar da girka, domin Macedonia ta samu dama ta shiga cikin ƙungiyar NATO. Tun da farko, jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO sun buƙaci ƙasar Macedonia ta ci gaba da yunƙurinta na sauya sunan ƙasar, wanda hakan zai ba damar shiga cikin ƙungiyoyin biyu. Kwamishinan fayar da ƙungiyar tarayyar Turai, Johannes Hahn, ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa yana sa ran daukacin shugabannin siyasar ƙasar su mutunta wannan shawara da 'yan ƙasar suka yanke, kuma su haɓaka shi ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba. Sakataren NATO Jens Stoltenberg shi ma a nasa shafin Twitter cewa ya yi, ina kira ga dukkan shugabannin siyasar ƙasar da kuma jam'iyyu da su samar da wata hanya madaidaiciya domin amfani da wannan domin damar da ta zo a gare su. Yana cewa har yanzu kofar NATO a buɗe take ga ƙasar ta Macedonia, sai dai kuma wajibi ne ya zamanto an cika dukkan sharuɗin ƙasa da ƙasa da ya dace a ce an cika, a cewa hukumar zaɓen mutanen da ta kiraya sun haura kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka amince da wannan sauyin sunan na ƙasar Macedonia ta arewa, sai dai kuma kashi 1 cikin 3 cikin waɗanda suka cancanci jefa kura ne suka kada kuri'ar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin juyin juya hali na kasar Iran sun faɗa yau Litinin cewa sun kai hari da makami mai linzami ga 'yan yakin sa kai na kasar Syria. Sojojin na Iran suka ce 'yan yakin sa kan ne yake da alhakin kai hari akan sojojin da ke fareti a Hasvat, wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 25 kana wasu 65 suka ji rauni. Iran suna amfani da kalmar takfiri wanda ke nuni ga 'yan yakin sa kan na kungiyar Sunni da kungiyar IS. Kamfanin dillancin labarai na kasar ya ruwaito cewa sojojin na Iran sun harba makami mai linzami mai suna Zulfag da Kiyam, wanda ke cin zangon kilomita 750 da kuma kilomita 800. Sai dai abinda ba a sani ba shine kowa ke da alhakin kai wa sojojin hari lokacin da suke bikin tuna ranan wato tuna yakin Iraq da Iran, wanda aka gwabza a tsakanin shekara 1980 da shekara 1988. Iran ta ce ba laifin kowa bane illa na 'yan awaren kasar su da kungiyar ta IS.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka sani, ana ci gaba da zaben fidda gwani a jihohi daban-daban na kasar nan. A jihar Zamfara an daga zaben daga ranar Lahadi zuwa yau Litinin, daga bisani kuma aka sake daga shi zuwa gobe Talata. Wakilin mu Murtala Faruk Sanyina na da ƙarin bayani.
To ai yau muka shigo daga Abuja, kuma da muka zo kun san akwai matsala a Zamfara. Dole ne mu tabbatar da mun samu haɗin kai kowa da kowa, mun yi kokari mun warware matsalolin kafin nan da za mu yi. In ban da haka za ka yi kitso ne akan kwarkwata, kuma gobe ne za a yi aikin nan da safe. Mun rigaya mun samu waɗanda za su je su supervising wannan zaɓen din gobe da safe.
Dr. Abubakar Fari kenan, shugaban kwamitin gudanar da zaɓen fitar da gwani na gwamna a jihar Zamfara na jam'iyyar ta APC, yake bayyana sake dage gudanar da zaɓen zuwa gobe jim kaɗan bayan fitowa daga wani taro da 'yan kwamitin daga Abuja suka gudanar da dukkan 'yan takara da kuma masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro. Dage zaɓen dai ya biyo ne bayan isowar 'yan kwamitin daga shalkwatar jam'iyyar ta APC a Abuja tare da kayan aikin zaɓen da ranar yau, inda kuma suka kwashe lokaci mai tsawo suna gudanar da wani taro domin samun daidaito da tsarin da za a gudanar da zaɓen mai cike da sarƙaƙiya tare da 'yan takara har guda tara. Daya daga cikin 'yan takarar, Senator Kabiru Marafa, ya yi bayanin sakamakon taron wanda aka gudanar a shalkwatar rundunar 'yan sanda ta jihar da ke Gusau.
Wannan zaman da mun kai shi ne zaɓen, domin idan ba a samu haɗin kan 'yan takara ba, to duk abin da za a yi waje ba zai yi tasiri ba. Kamar yadda ya ce, dama akwai rikici a cikin jihar Zamfara. To wannan shi ne na farkon abin da aka fara warwarewa. Warwarewan nan tashi kuma yanzu na farko an yarda da cewa babu wani bari na jama'iyya wanda zai bada ma'aikatan zaɓe. An yarda da cewa babu wani ofishin jama'iyya na wani bari da za a je wajen shi wajen gudanar da zaɓe. Membership tun daga an haka APC har zuwa yanzu, wanda duk sunan shi yake cikin rijista, har yanzu yana iya zuwa ya je ya yi zaɓe. Amma shi yasa sai aka ƙara da cewa za ka zo da katin ka na INEC.
To sai dai 'yan sa'o'i kafin kammala taron ne, wasu matasa akasarinsu mata suka tunkari ofishin na 'yan sanda riƙe da ganyaye, inda suke nuna ƙosawarsu akan rashin so ma gudanar da zaɓen na tsawon lokaci.
Sunana Usman Yahaya. To bilhaƙi mu muna wannan zanga-zanga ba da sunan wane muke so ba ko wancan muke so. Muna zanga-zanga akan mu a bamu kayan aiki mu je kowa ya zaɓi wanda yake so.
Aisha Abubakar. To abinda ya sa mun ka hito muna zanga-zanga, muna so mu zo mu zaɓi ɗan takarar da muke so. Da uwayenmu da kakanninmu ba mu ci komi ba tun da tsohe, muna nan mun jajirce amma an hana muna.
Wannan ne dai karo na biyu da ake ɗage gudanar da zaɓen, wanda aka sha ta somawa tun a ranar jiya Lahadi ta hanyar 'yar tinƙe a yankunan mazaɓo. Tuni da jam'iyyar ta APC ta kammala zaɓen fitar da gwani na gwamna a jihar Sokoto, inda mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya lashe zaɓen, inda a jihar Kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya a kan gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu a matsayin ɗan takararta ba hamayya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To an gaida Murtala Faruk Sanyinna daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kuma ga Haruna Dauda Biyu dauke da ƙarin bayanin yadda ake ciki.
A jihar Borno, Professor Umar Zulum ya lashe zaben maguri 4433. Haka zalika a jihar Yobe, wato makwabciyar jihar Borno, nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda Alhaji Mai Malabuni ya samu rinjaye da guri 2797. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To an gaida Haruna Dauda Biyu. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shekaru 58 na samun ƴancin kan Najeriya daga mulkin mallaka. Amma kafin nan ku shakata da wannan.
Al'umma ta ina zamu je.
Al'ummar mu ina zamu je.
Dan gasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe. Ke nake ta kishi ashe.
Bazan iya inya
da ke ba.
Bazan iya umance da ke ba.
Wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani na ce. Wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta umace. Manyan kasar ga Najeriya ku zo kar da umace.
Muna gani muna ji mutane kasar mu san mace.
Yanga ta Najeriya ngana nazo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya mutum gaskiya ko kokariya nace kaje kan ka zaka tambaya
wallahi za mu shawuya mun so ko za mu daina shawuya laifin muke a kan gaba al'umma
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To salamu alaikum mun samu kiran farko daga Nasarawa. Salamu alaikum dawa muke magana.
Amma alaikum salam Bashir sai nayi daga nan lafiyan bare bare
sai ka. To malam Bashir muna jin ka. Salamu alaikum.
Nigeria murnan cika wannan shekara na 58 da aka yi. Wannan abin ya ba ni kore da gaske. Kuma idan muka duba tun farko da wannan kasa ta samu cinkanta yanzu haka gaskiya an samu ci gaba marasa misaltuwa. Sannan muna son amfani da wannan damar kira ga shugabanninmu ne yanzu da kuma masu zuwa nan gaba su yi kokari su dora a kan abubuwan da shugabanninmu suka yi a baya, don kuwa gajicewa da kokarin da suka yi a baya ke sa har Najeriya ta dunkule har yanzu muna ci gaba da dunkulewa a matsayin ƙasa al'umma ɗaya. Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan
bari. To mun gode ƙwarai malam Bashir, bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum. Dawa muke magana. To muna sauraron ka.
To gaskiya alhamdulillah kai Allah shigara an zuba an ci gaba. Saboda lokacin a gaba sun ji muna ƴan ƙananan sosai, amma dai dan a shugabannin Najeriya na baya musamman Babangida kai da Allah ka ba a Najeriya ya ce ya local government ya yi da gaba ne. Sai gwamnati ko kuma sai da kuta Abuja ka wuta.
To mu ma mun gode kwarai. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga wani kira daga Assalamu alaikum. Daga ina ake magana?
Alhaji Babaji ne ne gonjo da kashin Kandahar.
To muna jin ka.
To a gaskiya Najeriya mun ci gaba, amma sai dai kai so mun samu kuma wanda zaka da handle kudin mu da biro har da zuba a soka wai wani shugabannin baya ba aka saka ni ba. Saboda haka muna nan mun gara musu ido mun bar su da Allah, wanda kuma ka biyar halaye su da Allah. Da talauci da aka bar mu a ciki, amma shi gaba kan an samu nan ya gari.
To mun gode kwarai. Mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari kuma mu je jihar Lagos. Wake magana daga Lagos?
Assalamu alaikum. Kuna ba da isiya wa fara gudu daga nan jihar Lagos.
To mallam isiya muna jin ka.
Ne sai mu ce alhamdulillah gaskiya kasan mu kuna gode a sati ga kwarai da. Saboda gaskiya yayin suka shiga tunda ake yi a Najeriya sun yi hawa da dama. Amma a nan da kake da gwamnatin Najeriya ya kudu zan ka taimaka ma yayin cin jami'an ta ma'aikatan samari da sauran mutanen azanga da kara albashin da ake.
To mun gode kwarai da ra'ayinka. Mun gode. To daga Lagos kuma bari mu koma Yobe. Wake magana daga Yobe?
Na magana da Hamisu.
To mallam Hamisu muna sauraron ka.
Karamar hukumar Jakko.
To muna sauraron ka.
Yawa ina yawan kira ne ban san wace.
Sai yau. Ranar cika mulkin Najeriya shekara 58. To mun gode kwarai. To mun rasa wannan kira. Kana jin mu?
Ina ji.
To menene ra'ayinka akan wannan yancin kai da muka samu shekara 58 da ta wuce?
Wato na kira ku ne akan dama ina neman ne ban gaisa ba.
To to mun gaisa. Mun gode kwarai da gaisawa. Bari mu koma kuma Kebbi. Assalamu alaikum.
Wannan wa alaikum salam.
Wake magana daga Kebbi?
Abdullahi mai zuma bila wa karamar hukumar Shanga local government.
To muna sauraron ka mallam Abdullahi.
Eh to wannan abin da ya same mu mun murna wannan abin din. Saboda mun ce mu a nan Najeriya. Kuma dan shi ne zan wannan shugabancin da Allah ya tsara ba mu ga shugaban kasar jenar Muhammadu Buhari.
Mallam Abdullahi. Mallam Abdullahi, ka san kana nan lokacin da aka bada yancin kai?
Wallahi sannan ban da yanzu ni dan matashi nake, amma dai
ka ga bakin da to muna jin ka faɗi ra'ayinka. Na ɗauka ai ka kai lokaci in ce to da yada da yanzu.
Gaskiya mu yanzu ga bakin gutsura muka zai gutsura bakin dai wannan mariko da na shugaban ƙasa. Mu mun ga ci gaba haƙiƙanin gaskiya.
To Allah ya ƙara mana ci gaba. To mun rasa wannan layin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga ina ake magana?
Daga Lagos.
To muna jin ka. Da wa muke magana kuma?
Kina magana da Adaliya Dan Garba.
To muna sauraron ka.
Gaskiya wannan rana, wannan abin gaskiya mu muna murna wannan abu don mun samu ci gaba gaskiya kwarai da gaske. Mun samu ci gaba.
Muna jin ka.
Ci gaba. Wani Allah tsara taimako.
To amin amin. To daga Lagos kuma bari mu koma jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana? Eh muna jin ka.
Sanji da Hassan Iliyasu daga sabon gidan jihar Taraba, Zafin Local Government.
To barka da shigowa.
To shi mu mai muka muku ne hata a jihar Taraba ba ku da tin gidan ba Taraba, idan mun tsara ba sanar mana ba. To mu san mu sai mu ba Taraba.
Eh?
Ba ma jin rahotanni mu na Taraba ne.
A'a, in kuka sa kai za ku ji, in kuka sa kun ne za ku ji.
To gashi mu an yi tabbara rahotannin Bauchi da ina da yana har yanzu mu Taraba ba mu jin ba mu san yan yan takara mu duk suna ta shirme ba mu gane ba sai abin da ke tafiyawa.
Idan kuka kasa kunne za ku ji. To layi. To amin amin. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layi na Taraba. Ga kuma wani daga Kebbi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ajiya barka da aiki.
Yawwa barka ka dai. Da wa muke magana?
Sunana Bala na Bute na Sara kan jama'a yana Kebbi State.
To mallam Bala muna sauraron ka.
Ta alhamdulillah sai mu yi godiya ga Ubangiji da wannan lokaci da ya kai mu na cika shekara 58 da independence. To kuma muna godiya ga Allah saboda tarihin da muke ji ga iyayenmu da kakanninmu waɗanda ke zaman bauta sun ka kai har sun fara samun 'yancin kansu, sun ka zo sun kai fama da mulkin soja, an ka fara yin demokuraɗiyya, kuma daga cikin demokuraɗiyya an ka fara hukunta masu laifi daga cikin waɗansu ma'aikatan gwamnati. To muna sa ran insha Allah mun samu cigaba a Najeriya. Ubangiji Allah ya ƙara mana cigaba.
To amin 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 amin, mun gode ƙwarai. To bar mu koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari muna farin ciki da Allah ya kawo wannan rana ta wannan tagar ga Oktoba din nan. Gaskiya abin farin ciki ne ga mu 'yan Najeriya, kuma muna fatan shugabannin mu su dage dantse akan sun ga sun kyautatawa su kan talakawa da suke mulka. To idan aka yi haka za a samu cigaba fiye da haka. Amma babu shakka, gaskiya al'amari an samu cigaba 100% daga cikin kasa 100 dai an samu kusan 75.
To alhamdulillah,
idan aka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a samu a cike mana wannan 30 ya kasance mun samu mun sha na talakawan Najeriya su kasance suna harkokin suna jin daɗin walwala da ainihin abubuwan da ya kamata. Kuma Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarshe ne miki fata alkhairi.
To mun gode ƙwarai Alhaji Musa. To bari mu koma Bauchi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, wa ke magana daga Bauchi? Mun rasa kiran mu daga Bauchi. Har yanzu dai kuna tare da
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka.
To muna sauraron ka.
To madam, da gaskiya wannan abu na ji dadin sa game da cewa an samu wannan jinkin kai a kan wannan al'amari. To a magana ta Allah dai, alhamdulillah zan iya cewa Najeriya dai yanzu ta tashi da ainihin kawunta, kuma za ta tafi da ikon da izinin
lafiya. To mun gode ƙwarai.
Ina muku barka da yawa, ina muku barka da wannan al'amari.
To mun gode ƙwarai, bari mu koma Kebbi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Kebbi?
Muna magana Atiku Dan Ladi, Suru local government, mai roba.
To muna jin kamala Atiku.
Lala, ina so in ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara.
To
Allah kamawa da Goodluck Jonathan, Buhari ya ci zaɓe ya bashi mulki cikin ruwan sanyi. Da Allah, idan aka yi zaɓe, idan Buhari ya ci, to alhamdulillah, in ma bai ci ba, to da Allah da Annabi yi koyi ga Goodluck Jonathan, wanda ya bashi mulki ba wanda ya ci mulki cikin ruwan sanyi.
To me za ka ce kan wannan cika shekara zagayowar ranar 'yancin kai da Najeriya ta samu shekara 58 da ta wuce?
Wannan sai in ce alhamdulillah, sai mu ƙara yin addu'a Allah ya taimake mu, kasan mu ta samu zaman lafiya.
To mun gode ƙwarai. Har yanzu dai muna jihar Kebbi. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wake magana daga Kebbi? Wake magana daga Kebbi?
Musa Wanzam ne.
To Malam Musa, muna sauraron ka.
Daga Fakai local government, Mahuta.
To muna sauraron ka Malam Musa.
Wallahi na dade ina tutrain din nan, boku ban samu ba, sai ina kuma gaishe ku.
Sai kai sa'a kuma ka samu a wannan rana ta zagayowar ranar 'yancin kai, me zaka ce game da haka?
To Ubangijin Allah ya maimaita muna.
To amin.
Allah ya sa mu ga 2000 da nawa ma zan ce barkatai.
To amin amin.
A tashi.
So da wannan kira na Malam Musa daga Kebbi muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu ta yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu a nan na cewa ƙarfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da ganin wannan rana ta farko ta wannan wata na Oktoba, kuma muna jinjina mutanen Najeriya kan ganin wannan rana, wace ita ce ranar da ake shagalin cikar shekaru 58 lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kanta. To bari mu fara da hukumar kwallon kafa ta Afirka, wato CAF, wacce ta ba da sanarwar cewa ta yanke shawarar za ta ba da cikakken goyon bayanta gaba ɗaya, wato ita Afirka ɗin, ga shugaban hukumar kwallon kafa na duniya Gianni Infantino, wanda yake neman ya yi tazarci a sake zabansa a zabe na baɗi da za a yi in Allah ya kai mu, kamar yadda shi shugaban CAF ɗin Ahmad Ahmad ya ba da sanarwa a jiya Lahadi. To ita dai hukumar ta CAF ta bayyana wannan niyyar nata na ba da goyon bayan ga shi shugaban na FIFA a taron da take a kasar Misr. To sai dai abun kula nan shine cewa irin wannan goyon baya da hukumar kwallon kafa ta Afirka take ba da tabbacin sa ga shugaba irin na FIFA ba wai abu ne da yake tabbatar da cewa zai samu dukkan kudin sa ba, domin a can baya an ce an sha samun irin wannan alƙawari, amma idan ranar zaben ta zo sai wasu kungiyoyi ko kasashe na Afirka din su zame su goyi bayan wani. To a cikin watan Yunin da ya gabata ne dai shi Infantino ya ba da sanarwar niyyar sa na cewa zai sake neman a zabe shi a matsayin shugaban hukumar kwallon ta duniya idan an yi wannan zabe a watan Yuni na shekara mai zuwa ta 2019 a birnin Paris. Izuwa wannan lokaci da muke baku wannan labari dai ba wani dan takara na daban da ya fito ya bayyana kudirin sa na yin ja-in-ja da shi Infantino idan an zo wannan zaben. To yayin da haka take faruwa, hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF din Haɗe Layo ta bayyana cewa Ghana ce za ta dauki ɗawainiyar gasar cin kofin ƙalubalen ka na mata na Afirka wanda za a yi a watan Nuwamba wannan shekara idan Allah ya kai mu. To sai dai yayin da take tabbatar da Ghana a wannan matsayi, har yanzu magana baiwa kamar damar ta dauki ɗawainiyar gudanar da wannan kofin na ƙalubalen ka na maza na Afirka wato Cup of Nations a shekara mai zuwa din ba ta tabbata ba. A ƙarshen gaskiya ma dai an dakatar da maganar, aka ce har sai zuwa ƙarshen watan Nuwamba. To yayin da take dakatar da yanke shawara akan ko ta bar kamar ta dauki da wannan wannan kwallo abu guda da CAF ta tabbatar shine ranakun da za a yi wannan wasan, da tace za a yi shi daga ran 15 ga watan Yuni zuwa 13 ga watan Yuli na shekara mai zuwa, wanda ya sha bamban da abin da aka saba yi a al'ada, domin galibi a cikin watan Janairu aka yi wannan gasa. Tumakar gari a kasar Sierra Leone, inda wani alkalin wasa da ake kira Victor Mara ya fadi ya yanke jiki ya mutu kuma a nan take a lokacin da yake alkalancin wata kwallo da ake yi a birnin Freetown ranar Talata da ta gabata. Wannan lamari da ya faru ne ana sauran 'yan mintoci kalilan kafin a gama wata kwallo ma da aka ce an samu mutane maya da suka je kallanta da aka yi tsakanin kungiyar Kurube da kuma Falcon 12 FC. To an ce an yi kokari a farfado da shi wannan alkalin wasan matashi ɗan shekaru 27 da haihuwa, amma nan take aka ce bayan da aka shi asibiti ya ce gagarin ku ba dai ce ga dalilin abin da ya jiyon ajalin nasa ba, amma dai an san cewa wannan a tarihin Saliyo shine karo na farko da aka samu wannan alkalin wasa da ya yanke ya suma kuma ya mutu a lokacin wasa. To jama'a, abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan daga sashen wasu na murar Amurka. Mun ba ku lafiya.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya bada umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan bala'in girgizan kasar ta aukawa tsibirin Sulawesi. Shugaban hukuma amintattu da lura da saka hannun jari na kasar Thomas Lemborg shine ya bayyana haka a yau Litinin a shafin sa na Twitter. Yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin Palu da Sulawesi, inda wannan bala'in ya fi shafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa sabon yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Canada da Mexico shine irin sa mafi girma da aka taɓa kullawa a tarihin Amurka, kuma zai taimaka wurin kare ma'aikatan Amurka. Bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi hurjanjan kafin cikar wa'adin 12 dare da suka sawa kansu, jami'an kasashen Amurka da Canada jiya Lahadi da dare suka ci matsaya a yarjejeniya game da batun kasuwanci da Mexico, wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar NAFTA ta kusan shekaru 25. Shugaba Trump ya ce wannan babban ci gaba ne a gare mu baki ɗaya, yana magana ne ko sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a yau Litinin a fadar White House. Prime Minister Macedonia ya ce zai buƙaci majalisar ƙasar ta jefa kuri'a akan canza sunan ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar take yi da girka, domin Macedonia ta samu dama ta shiga cikin ƙungiyar NATO. Tun da farko, jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO sun buƙaci ƙasar Macedonia da ta ci gaba da yunkurinta na sauya wa sunan ƙasar suna, wanda hakan zai ba damar shiga cikin ƙungiyoyin guda biyu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayewa da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Letters Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu na yau Safinatu Sada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.